بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر لكم، وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونذائره، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وتارة يأتي بلام التعليل، كقوله تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل، كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يأتي بباء السببية، كقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله تعالى: بما كانوا يكفرون، وقوله تعالى: بما كنتم تكسبون، وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، كقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وكقوله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقولوا. وتارة يأتي بفاء السببية، كقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله: فكذبوهما فكانوا من المهلكين، ونذائره. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء، كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، ونذائره. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه، كقوله تعالى: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها، كقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط، كقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وبالجملة، فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولنا مسلا شيمي البركة مسلا شيمو دبو أنا قوفر قورا أشكين غرن كثنا أولنا يمتشين رانر ثلاثة درل لاربا شاشدة قوات ذو القعدة هجرا منذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير دريه ثلاثين دا أكو وانا كما يزو دي دي ربيو قوات قوم ميلادية تدبو بيد شابيو a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin ad-dawa ko kuma al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi na ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine darasin mu na 12 a jerin gwanan darussan mu na wannan majalisi, kuma wannan shine na 187 kadan ba a manta ba. Ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan yadda Allah Ta'ala a cikin ayoyi da dama ya nuna cewa abinda yake samun mutane na sakamako yana samun su ne gwargwadon ayyukansu. Idan sun yi ayyukan kwarai, ko wanda duk yayi aikin kwarai, yayi aikin alkhairi, to ya ga sakamako mai kyau, ya ga sakamako na alkhairi. Wanda kuma yayi akasin haka, ya aikata mummuna, to ya ga mummunan sakamako. Ubangiji haka ya tsara al'amarinsa a duniya da lahira. A duniya Ubangiji Ta'ala yana yi wa mutane gwargwadon irin abin da suka yi. Idan sun yi abin da ya ce su yi, ya faɗi sakamakon da zai ba su, to sai ya samu wannan sakamako. In kuma suka saba masa, suka yi abin da ya ce kada su yi, in kuma suka yi ga sakamakon da zai same su, kuma suka aikata wannan abu, to irin wannan sakamakon yana samun su. Saboda haka komai Allah Ta'ala ya jingina shi zuwa ga sababinsa. Komai Allah Ta'ala ya sanya masa sababi, ya sanya masa dalilin da zai sa ya faru. Yace a dalilai da suke nuna haka a cikin Alkur'ani na da dimbin yawa. Yace sun haura dubu, da a ce ma 100 ne ko 200, to da sai ya jero su ya koro su gaba daya. To amma suna da yawa, sai dai ya dan bincika kadan daga cikin ayoyi na Alkur'ani waɗanda suka nuna irin wannan din. To cikin irin bayanai da ya fara kawowa, yake cewa wa taratan yurattibuhu alayhi bi sighati ash-shart wal jazaa ka kaulihi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wa qawlihi fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din wa qawlihi wa alla istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wa nadha'ir malati wa taratan aw waslu kuta ko a wani lokaci yurattibuhu 'alayhi ubangiji yana rattaba yana gina sakamako akan wani sababi bi sigati sharti da ya ambace shi da sigar sharadi wal jazai da sigar sakamako wato sharadi da kuma sakamakon wannan sharadi ka qaulihi kamar inda Allah ya ce wa in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah kun kiyaye dokokin Allah ya ja'al lakum furqanan Allah zai sanya muku mai rarrabewa wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma ya kankare muku laifukan ku wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku wa qawlihi da fadar sa Allah ta'ala fa in tabu to idan suka tuba wa aqamu as-salata wa atu az-zakat suka tsayar da sallah kuma suka bada zakka fa ikhwanukum fi ad-din to ɗan uwanku ne a addini wa qawlihi da fadar sa wa alla istaqamu ala tariqati da dai a ce sun tsaya kan totar akan tafarki la astainahum ma an gadaka da mun shayar da su ruwa mai yawan zuba ruwan da yake zuba mai yawa mamako wana zairihi da ire-iren waɗannan ayoyi waɗanda Ubangiji Ta'ala ya rattaba sakamako akan wani sababi da sigar sharadi da kuma sakamakon sharadin Allah Ta'ala a ayar farko yace ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl al-'azim Ubangiji Ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in tattaqullaha idan har kuka yi tsoron Allah yaj'al lakum furqanan to zai sanya muku mai rarrabewa furqanan masdar ne ana nufin alladhi yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil abinda zai sanya ku bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ku bambance tsakanin shiriya da bata ku bambance tsakanin haske da duhu ku bambance tsakanin hanyar Allah da kuma hanyar shaytan ku bambance abinda za ku samu sa'ada da abinda kuma in kuka yi shi za ku fada cikin shakawa ku bambance abinda yake shiriya ne da abinda yake bata ne Ubangiji Ta'ala yayi wannan alkawari ya sanya sakamakon wanda duk zai ji tsoron Allah shine ya samu wannan furqan shine al-furqan da Ubangiji Ta'ala ya ambata kamar yadda Allah Ta'ala ya kirawo al-Qur'ani al-furqan wa anzala al-furqan Ubangiji ya saukar da al-furqan an kirawo shi al-furqan domin shine yake yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil wa bayna al-huda wal-dalal wa bayna adh-dhulumati wa bayna an-nuri wadh-dhulumat wa yufarriqu bayna tariqi awliya illahi as-su'ada wa tariqi a'da illahi al-ashqiya alqur'ani shine yake zama fitila da take sa mutun ya bambance tsakanin wannan da wannan. Ubangiji yayi wannan alkawari, ya kuma sanya wannan sakamako kamar yadda zamu fahimta na cewa duk sanda mutun ya samu takawa to zai samu wannan sakamakon. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, yaj'al lahu makhraja, makhrajan wasu malamai suka fassara makhrajan da cewa zai sanya mata mafita a duniya da lahira ta hanyar ganar da shi shiriya a duniya, ta hanyar kuma nuna mata ko sanya shi a cikin aljanna a lahira, ko zai sanya mata makhrajan ay nasran, zai bashi nasara ko zai bashi najat kila. To duk wanda ya bi Allah ta'ala to zai samu wannan sakamako. Kaga nan Ubangiji ya faɗi ash-shart wal jaza, ash-shart din shine in tattaqullaha sakamakon ya ja'al lakum furqana, zai sanya muku mararraba, abinda za ku rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, kuma ya kankare muku laifuffukanku, ya kankare muku zunubanku. Wa yaghfir lakum, kuma ya gafarta muku kurakuranku. Wannan sakamako ne Ubangiji ta'ala ya faɗa na wanda duk ya ji tsoron Allah. Wa qawlihi fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din, da kuma inda Allah ta'ala yake cewa fa in tabu, idan suka tuba wa aqamu as-salata, suka tsayar da sallah, wa atu az-zakata, kuma suka bada zakka, fa ikhwanukum fi ad-din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Anaka ba nawa ya fi naka zama original, naka sauraka in ka ji nawa ya saba wa naka sai ka gyara naka. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din, Ubangiji yace idan suka tuba, wato su kafirai waɗanda ake rigima da su, in suka tuba suka bar abinda suke yi na shirka, na hada Allah da wani, na bautar wani Allah, suka bar wannan suka rungumi musulunci, wa aqamu as-salata suka tsayar da sallah, wa atu az-zakata suka bada zakka, fa ikhwanukum, to wannan shine sakamakon. Kaga wannan al-hukmul amri ne ash-shar'i, hukunci na shari'a. Ubangiji ta'ala ya rattaba shi, ya gina shi akan wani sharadi, shine tuba da tsayar da sallah da bada zakka. Idan haka har sun yi haka, to sakamakon fa ikhwanukum, to su ɗan uwanku ne fiddini a addini, wato da su da waɗanda aka haifa a cikin musulunci, waɗanda ba su taɓa sanin wani abu shirka ba, duk sai suke wato sun samu ɗan uwantaka ta addini cikakkiya. Kada ku rika tuna cewa ai abin nan sababbin musulunta ne ko tubabbe ne, a'a, matukar dai sun tuba, sun koma ga Allah, sun tsayar da sallah, sun bada zakka, to wannan yana nuna cewa sun zama da ku da su duk ɗaya ne a gurin Allah. Babu wani wanda zai ɗara wani ko zai ɗara ɗan uwansa sai da tsoron Allah. Kaga anan fa ikhwanukum fi ad-din hukunci ne na shari'a, amma Ubangiji ya gina shi akan wani sharadi, wannan sharadin sai ya samu wannan hukuncin zai samu. Haka nan Allah ta'ala ya ce wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, da a ce kafirai za su tsaya totar akan tafarki a tsariƙa, wasu malamai suka ce ana nufin musulunci, da za su tsaya akan musulunci. A cikin alkur'ani, a cikin surar Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin irin maganganun da aljinnu suka faɗa, wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada, a cikin mu akwai salihai, akwai waɗanda ba salihai ba, kunna tsara'iqa qidada, mun zama ɗariƙu ne, hanyoyi ne daban-daban, kowa da irin hanyar da ya zaɓa wa kansa yake bi. To Allah ya ce law istaqamu ala tariqati, da za su tsaya akan hanyar nan guda ɗaya, ita ce hanyar musulunci, la asqainahum ma'an ghadaqa, da mun shayar da su ruwa mamako, wato da za su yi wannan, da sun samu wannan sakamako. Kaga anan sharadi ne, law da za a samu wannan, to da an samu sakamakon, wato da Ubangiji ya ambata shi la asqaina kuma an gada ka, Ubangiji da ya shayar da su ruwa mamako. Wannan abinda Ubangiji ta'ala ya ta faɗa ne a gurare da dama, cewa idan mutane suka tsaya akan tafarki, suka gyara halayensu, suka kyautata alakar su da ubangijin su, to ubangiji ta'ala zai saka musu ni'ima ta ko ina, zai ba su ni'ima ta sama ta kasa. Wa istaghfiru rabbakum innahu astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mudbirin. Ubangiji yace wa istaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar ubangijinku, thumma tubu ilayhi, sannan ku tuba zuwa gare shi, ku nemi gafarar sa, ku nemi ya yafe muku laifuffukan ku, sannan ku daina yin laifuffukan da kuka san kuna yi, ku tuba ku ce kun daina. Yursilis samaa alaykum midrara, sai Allah ya saka muku ruwan sama, wato ya saka muku ni'imomin sa ta ko ina, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, da a ce mutanen birane za su yi imani su ji tsoron Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama, da mun bude musu albarkatu minas samai ta sama. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Allah ce da a ce ahlul kitabi sun tsaya sun yi aiki yadda ya kamata da at-taurata da injila, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, da sun ci abinci, da sun ci arzikin Allah ta sama ta kasa, ta saman su da kuma ta kasan kafafuwan su, wato da Allah ta'ala ya ni'imce su da albarkatu barkatai masu yawa, da ainihin arzikin su ya yalwatu, ya kyautatu, ya yawaita. Wannan sunnar ubangiji ce, kuma haka ubangiji ta'ala yake sha'anin sa, kuma haka ya faɗa, wannan sakamako ne na duk wanda ya tabbatar da wannan sharadin. Saboda haka in an ga ana cikin wani wahala, ana cikin kunci, ana cikin wayo, Allah ta'ala ya zarrabi al'umma da bala'i iri-iri, bala'i na talauci, na cututtuka, na shugabanni azzalimai, duk wannan sakamako ne na wani abu da suka tsururuta a tsakankaninsu, wani abu da suke yi na laifi, da a ce za su gyara, to da ubangiji ta'ala sai ya canza musu daga wannan yanayin zuwa wani yanayi wanda yake mai kyau. Wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun, haka muke dora wasu azzalimai akan wasu saboda abinda suka kasance suna tsururuta, wato suna aikatawa marasa kyau. Haka ubangiji ta'ala yake sha'anin sa. To da a ce mutane a kowane lokaci za su tsaya akan tafarkin Allah, ba za su karkace ba, to wannan sakamakon da ya faɗa shine zai faru. Ubangiji ba ya saba alƙawarin sa. Wa allaw istaqamu ala tariqati, da a ce za su yi haka, to da mu kuma la'askainahum ma an gadaka, da mun shayar da su ruwa mamaku. Wa taratan ya'ti bi lamit ta'lil, wani lokaci ubangiji sai ya zo da lam lit ta'lil, lamut ta'lil, lam wacce take nuna illa, take nuna sabab, take nuna faruwar wani abu saboda wani abu ya faru. Ka qaulihi, kamar inda Allah ya ce cewa liyadabbaru ayatihi wato kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, wato wannan littafi ne da muka saukar maka mai albarka, littafi ne da muka saukar maka da shi mai albarka. Liyadabbaru ayatihi, wannan lamun din ta liyadabbaru wa liyatadhakkara tana nuna sababin da yasa Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani, ya saukar da shi, ya albarkace shi ba dan wani abu ba, sai dan waɗanda aka saukar wa da wannan alqur'ani su yi tadabburin ayoyinsa, wato su tsaya su karanta shi, su fahimce shi, su fahimci abinda ya zo da shi na sako, su yi kokarin aikata abinda suka karanta daga gare shi. Wannan shine ma'anar tadabburi da kuma tazakkuri, su yi tintintini da hankalinsu da tunaninsu, sannan su wa'azantu ta hanyar aikata abinda ya ce su aikata da kuma barin abinda ya ce su bari. Wannan at-tadabbur wa tadhakkur shine sabab da yasa ubangiji ta'ala ya saukar da alqur'ani. To wani lokaci ubangiji yana fadar wannan, yana fadar sababin da yasa yayi wani abu ta hanyar kawo lamu ta'lil, lam wacce take nuna illar faruwar abu. Allah ta'ala ya ce litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, to ubangiji ta'ala yace wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya muku ku kamar haka ne muka sanya ku ummatan wasata al'umma da take al'umma adala al'umma zababbiya a gurin Allah mai adalci litakunu shuhada'a 'alan nas wannan shine ta'lil din litakunu ga lamun da ta fito lamun ta'lil litakunu wato a faɗi sababin da yasa ubangiji ya sanya wannan al'umma ta zama al'umma wasati wasafa yaya haka ne saboda wani dalili shine litakunu shuhada'a 'alan nas dan ku zama masu shaida ga mutane waya kuna rasulu alaikum shahida shi kuma manzo ya zama mai shaida akan wato ubangiji ta'ala ya zabi wannan al'umma ya fifita wannan al'umma akan sauran al'ummomin da suka gabata kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da bukhari ya rawaito abdullahi dan abbas daga abu huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace misalin ku kamar misalin mutumin da ya dauki wasu aiki ne yace su yi masa aiki daga safiya zuwa rana ta raba tsaka ila muntasafin nahar zai ba su kirab zai ba su wani yanki na lada ladan aikin su suka yi aiki zuwa muntasafin nahar ya ba su kirab sannan ya ce ma wasu su fara daga muntasafin nahar zuwa al'asr zuwa sallar al'asr zai ba su kirab suka yi ya ba su kiradi daya sannan ya ce wasu su karasa daga al'asr zuwa magruba zai ba su kiratsaini zai ba su kiradi biyu suka yi ubangiji ya ba su kiradi sai waɗanda suka yi da rana da safa zuwa tsakar rana da waɗanda suka yi tsakar rana zuwa yamma sai suka fara nuna bore su ba yi musu adalci ba yaya waɗannan gaya su sun yi aiki fiye da na waɗancan amma kuma ladan waɗancan ya fi yawa ubangiji ya ce na cuce ku ne wato ba haka muka yi da ku ba jinga muka yi da ku ba na ce gashi daga lokacin da za ku yi mun zuwa lokaci kaza kuka ce kun yarda sauraka ai babu cuta a nan ko aka yi da ku kuka ce kun yarda waɗancan ni na ga dama na ba su zalika fadlullahi yutihi man yasha saboda haka mai aiki yana da dama ya yi jinga da kai ya baka abin da ya ga dama zai baka ya yi jinga da wani akan irin wannan aikin wataƙila bai kai naka wahala ba ya ba shi fiye da yadda ya baka wannan ganin damansa ne matukar dai an yi bisa yarjejeniya da a ce an yi ne zai ba ku kiratsa ne sai ya ba ku kiratsu to anan kuna da damar ku ce ya aka yi haka ga yadda yarjejeniyar mu ta kaya ga kuma abin da ka ba mu to amma tun da ga abin da aka yi yarjejeniya kun yarda kuma an ba ku daidai abin da aka yi muku yarjejeniya saka ba za ku fito daga ba ku ce an cuce ku ba annabi ya ce to wannan shi ne misalin wannan al'umma tashi da kuma al'ummar yahudu da nasara yahudu su ne waɗanda suka yi aiki daga safiya zuwa muntasafin nahar zuwa tsakar rana su kuma nasara su ne wanda suka yi daga tsakar rana zuwa la'asar ita kuma wannan al'umma ita ce ta fara daga asar zuwa magruba wanda wannan ɗan lokacin ya fi zama takaitacce sama da waɗancan lokuta saboda haka Allah ta'ala ya fifita wannan al'umma ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ubangiji yace wannan al'umma ita ce mafi alkhairu al'umma da Allah ya fitar a doran kasa don haka ya ba wannan al'umma fifiku sannan kuma ya sanya wannan al'umma za ta zama mai kiyaye tauhidi shi mai kiyaye biyayya ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato ba za su saki layi gaba ɗayan su ko da za a samu wasu wanda za su karkace to ba zai yi duka al'ummar gaba ɗaya ta taru gaba ɗaya duk gaba ɗaya a saki layi ba yadda aka samu a cikin al'ummar yahudu da nasara waɗanda suka bar koyarwar annabawansu gaba ɗaya suka shiga rikaniya tasu ta musamman wannan al'umma ba za ta zama haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك وتا دائفه وتا جماعه cikin wannan al'umma ba za ta gushe ba suna masu rinjaye masu bai do tsayuwa akan gaskiya wanda duk yayi ya banzantar da su yake taimaka musu ba zai cutar da su ba har Allah ta'ala ya zo da al'amarin sa shine alkiyama suna kan wannan tafarki da ita ce saboda haka a cikin wannan al'umma ba za a samu ta hadu gaba ɗaya ta bace ba a ce gaba ɗaya an rasa gaskiya ko ina halleka babu gaskiyar ba zai yiwu ba, za a iya samu wani bangare sun bace amma wani bangare kuma suna kan gaskiya. To wannan duk yana daga cikin wasatiyya da Ubangiji ta Allah ya soma wannan al'umma, wanda dora wannan al'umma a kai, sannan tana da wasatiyya tsakankanin ifradin nasara da kuma tafridul yahud. Ifradun nasara shine wuce iyaka har suka yi da'awar cewa Annabi Isa alayhi salam dan Allah ne ko ɗaya uku ne, suka yi azarbabi suka wuce gona da iri wajen bawa Annabi Isa alayhi salam matsayi, har suka bashi matsayin Allah, da kuma tafrid na yahudu waɗanda su kuma suka yi jafa'i suka ƙaryata annabawan Allah suka kakkashe wasu, wa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna, kamar yadda Allah ya ce suka ƙaryata wasu suka kashe wasu. To su wannan al'umma suna nan baina al-ifrat wa tafrid, shine wasatiyya, wato suna tsakatsakiya, ba za su wato zulake ba, su wuce iyaka su ɗaukaka Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa matsayin Allah ko matsayin dan Allah, suna nan ko da yaushe suna cewa abduhu wa rasuluhu, ba za su wuce wannan babban matsayi da Allah ta'ala ya aje shi a kai ba. Sannan ba za su yi irin na nasara ba, na yahudu ba, ta hanyar jafa'i su rage masa matsayinsa su kaskanta shi su wulakanta shi, ba za su yi wannan ba. To kaga wannan ita ma wasatiyya ce, saboda haka wannan al'umma ta samu wasatiyya tsakankanin al'ummomin da suka gabata, shi yasa Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas, dan ku zama masu shaida ga mutane, domin tafarkin da kuke kai ya zama shine shaida akan waɗanda suka karkace wa hanya. Wato tafarkin da kuke kai zai nuna wane ne a karkace, wane ne ya saki layi, saboda haka waɗanda ba sa irin kan tafarkin ku za ku nuna kenan waɗannan ba akan hanya suke ba. Dan wani lokacin ana wato aikin ka kawai kadai ya isa ya zama shaida, idan aka san mutum akan istiqama yake, wani yayi aiki aka san nashi, to dan a fahimci cewa to wannan shi kai nan baya kan istiqama, tunda da yana kan istiqama zai aiki irin na wanda yake kan istiqama, wanda yake kan tafarki daidaitacce. Ko kuma litakunu shuhada 'alan nasi, ranar gobe kiyama ku zama masu shaida ga mutane, kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a zo da Annabi Nuhu alaihi salam a tambaye shi shin ka isar wa mutanenka, ya ce na isar musu ya Ubangiji. A tambayi mutanensa shin ya isar muku da saƙonmu, su ce bai isar ba, ma ja'ana min nazir, mu ba mu ga wani mai gargaɗi da ya zo mana ba, ba wani wanda ya zo ya ce ku yi kaza ku bar kaza, ka duba fa ya zauna cikinsu shekara 50,000 amma cewa suka yi ma ja'ana min nazir, ba su ga wani wanda ya ce da su su daina abinda suke yi ba. Allah ta'ala ya ce wa Annabi Nuh wane ne shaidarka, ya ce al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, a zo da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallam su yi shaida cewa na'am ya je musu da sako kuma ya isar musu, shi kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shaida ga wannan al'umma cewa ya isar musu, ya isar mata da sakon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan aya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. To kaga anan Ubangiji ta'ala ya faɗi dalilin da yasa ya sanya wannan al'umma ta zama wasatan, ta zama al'umma ce adala, al'umma ce zafaffiya. Dalilin da yasa yayi haka, hikimar da tasa ta yi haka, litakunu shuhada 'alan nas wa taratan yati bi adati kai allati lit'alil, wani lokaci Ubangiji yayi amfani da kalmar kai da adat ta kai wacce take nuna ta'lil, ita ma tana nuna bayanin sababi, tana nuna bayanin sababin da ko hikimar da tasa Allah yayi wani aiki, ka kaulihi ta'ala kai la yakuna dulatun bainal aghniya'i minkum, Ubangiji ta'ala yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walidhul qurba walyatama walmasakin wabni sabil kai la yakuna dulatun bainal aghniya'i minkum, Allah ta'ala yace duk abinda Allah ta'ala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam na dukiyar fai'i, dukiyar fai'i ita ce dukiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ba tare da an zaburar da dawakai ba, wato ba tare da an shiga gwagwarmayar yaki ba, haka Allah ta'ala ya bashi ganima haka kawai fagos to wannan ita ake kira fai to ita rabanta ba irin raban ganima bane raban ganima khumusi ne kawai aka ce billahi wal rasul wal zul qurba daya bisa biyar sauran kaso hudu kuma za a rabawa mayaka amma dukiyar fai wannan gaba daya ana barin ta ne a hannun manzo sallallahu alaihi wa sallama shine zai raba ma waɗanda yake ganin sun cancanta babu wani wanda zai jinga cewa shi yana da wani haƙƙin da dole sai an bashi wannan ita ce dukiyar fai Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura abinda Allah ta'ala ya bawa annabin sallallahu alaihi wasallama na dukiyar fai daga mutanen garuruwa da ya samu cin nasara akan su ba tare da yaki ba falillahi walil rasuli to na ta Allah ce da manzansa walizul qurba walyatama walmasakin wabn as-sabil waɗannan su ne za a rabawa makusanta waɗanda suke da karaba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda su an haramta musu su ci zakka tunda ba za su ci zakka ba to dole ne a samu wani abin da daula za ta rika taimaka musu da shi ba zai yiwu ba a ce waɗannan sauran mutane ana taimaka musu da dukiyar zakka saboda bukata su kuma a cikin su akwai talakawa akwai mabukata a ce su ba za a ba su komai ba gashi an haramta musu zakka cin zakka an haramta musu cin sadaka sannan kuma babu wata hanya da daula za ta taimaka musu to sai zamana cikin dukiyar fai suna da kaso shine wazil qurba wal yatama wal masakin da marayu da miskinai wabn as-sabil da matafiyin da guzurin sa yanki Allah ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i ubangiji yayi wannan kasan aka ba mu waɗanda suke cikin bukata dan kada dukiyar ta zama kawai tana zazzagawa ne tana ta yawo ne tsakanin mawadata daga cikin ku wato wannan ya nuna musulunci bai yadda da wato tsarin musulunci tsari ne da ba zai hadu da tsarin jari hujja ba wato tsarin da za a dukiya gaba ɗaya za ta tattara ta tare a ƙarƙashin wasu su kadai zamana suna gallazawa mutane suna bautar da waɗanda suke masu rauni sai abinda suka ga dama suka ba su komai ya koma hannunsu a'a musulunci in aka bi tsarin sai aga cewa dukiya na'am akwai masu wadata suna nan haka ubangiji ta'ala ya tsara wasu ya fifita wasu akan wasu a wajen arziki wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ubangiji ya fifita wasu akan wasu da a cikin arziki wasu sun fi wasu wannan abin ne da ba zai tafi dole a samu mawadaci a samu talaka babu maganar cewa wai a iya kawar da talauci wannan duk yaki ne da sunnar ubangiji kace zaka kawar da talauci sai ka ce ka samar da hanyar da zaka taimaka talaka amma haka ubangiji ta'ala ya tsara su tun kafin duniya ko ba a taba samun wani lokaci da za a ce an kawar da talauci gaba ɗaya ba babu kasar da take cewa yanzu babu talaka a ciki duk dukiyar da take da ita a wani lokaci ma in kana jin talaucin da yake wasu kasashen da ake musu kallon kasashe masu wadata sai ka yi babaki a ce akwai wasu kasashe za a ce kamar kasar Birtaniya akwai waɗanda ma ko wurin kwana ba su da shi a bola suke yawo suke abinci a bola suke kwana sai ka yi ta mamaki duk wannan tilin arziki da suke da shi da tarin kuɗi da suka tara ƙasar Amerika suna nan waɗanda ba su da makoma ba su da wani abinci ba su da to a shikenan ba yiwuwa ka ce za ka yi yaƙi da sunnar ubangiji kauniya bayan ubangiji ya riga ya tsara rayuwar a haka kuma ya yi haka ne da ya tafi da ba'dukum ba'dan sukhriya dan sashin ku ya yi amfani da sashi kowa ya mori dan uwansa mai wadata mai akwai ya mori wanda yake baya wadata ya sashi ayyuka ya biya shi ma kuma ya more shi ta hanyar ya bashi abin da yake hannunsa haka zama kowa yana da wadata kowa ya isa to wa zai sa wani aiki rayuwa ba za ta yi ba rayuwar lalacewa za ta yi ba zai yi ba kai yau a ce ga gidanka komai kai za ka yi a gidanka duk kudinka ko ba ka yi rayuwa mai kyau ba sai ka ji rayuwar ta gundure ka domin dole ne ka zama kai ne filamba na gidanka to ka dauko filamba tunda kowa yana waye zai maka filambin haka kai za ka yi wayarin kai ne electrician in harkokin wuta suka lalace motar kace ta lalace kai da bakaniken ta komai kai za ka yi ai ba zai yiwu ba duk wadatar mutum ashe kaga waɗannan da suke zuwa su yi masa aiki su ma suna da wata falala a kansa in yau ba za su yi masa ba rayuwar ta lalacewa za su tabarbara ya zama shi zai shiga uku sai yasa Ibn Taymiyyah a cikin wasu maganganun sa yake cewa hatta sarakuna a wasu lokuta suna zama bayi ga talakawan su, domin har kullun suna lissafin abinda kada su yi talakawan su musu bore, suna son su yi abinda talakawan za su yi musu biyayya. Kaga anan su suke neman yardar talakawan, kamar yadda mai abinnan, kamar yadda bawa yake neman yardar mai ubangidansa, to su ma haka za su nemi yardar talakawan su. To wannan kuma sunna ce ta ubangiji don mun rayuwar ta zama daidai, a samu tawazun, a samu balance, kada wani bangare ya rinjayi wani bangare. Kamar rayuwar namiji ne da mace, kowa yana bukatar kowa, rayuwa ce ta takamul. Abinda mace take yi kai ba za ka iya ba, abinda kake ita ba za ta iya ba. Kowa in ya rike matsayinsa sai kowa ya rika girmama kowa, don kowa yana jin cewa dan wannan yana da amfani a gona. Mace tana ganin miji shine zai kare mata mutuncinta, matukar dai akwai namiji, to wani ba zai iya ci mata mutunci tana da mijinta wanda zai tsaya mata, zai fita ya sha wahala ya kwadago ya yi gumi ya kawo mata abinci. Wahalhalin da zai iya shiga ita ba za ta iya shiga ta jure ba, inda zai shiga ya fita lafiya, ita in ta shiga sai a ci mutuncinta. Saboda haka Allah ta'ala ya sanya mata wannan bukata, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض سيتي وبما انفقوا من اموالهم وانم فدر وبما انفقوا من اموالهم يا نونا cewa ciyar da miji ya ciyar da matashi yana daga cikin jigon abin da yake bashi kawama shugabanci akan ta. Amma in za ta ciyar da kanta ta ji cewa ba ta da bukatar sa, to ya samu tangarda a cikin tirakan da za su bashi kawama. Shi yasa aqidar da za ta ce kowace mace a fitar da ita ta je ta nemi aiki ta yi, wai ita ma ta dogara da kanta, to abinda ake so shine wannan kawama din a rushe ta. Duk zarar da mace ji ba ta da bukatar mijinta ya taimaka mata da komai, to kuma a lokacin komai ma za ta iya masa. An rushe abinda Allah ta'ala ce bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, kaga ashe nafaqatul zawji ala zawjihi yana daga cikin asbabu qawamatihi alaiha, abubuwan da zai sa ya yi shugabanci a kanta. Don haka ba daidai ba ne musulmi ka je na cewa ni ba zan aurar da 'yata ba sai ta yi gama koli na karatu, saboda ta fito ta yi aiki, kada in aurar da ita mijinta ya wulakanta ta. Kaga anan yana so ya faɗa da aikin Allah ko da tsarin Allah da ya ce wabima anfaqu min amwalihim, wannan ba daidai ba ne. Kakka nuna mata wannan tarbiyyar tun daga farko, tun tana wajenka ka nuna mata tarbiyyar cewa ta tsaya da kafafuwanta don kan mijinta ya wulakanta ta, a nan ka lalata tarbiyyar 'yarka. Saboda yarka ba ta taɓa zama na aure zama yadda za ta samu sa'ada rayuwa aure ba, saboda ka cusa mata wani abin da za ta riƙa taƙama da shi a kan mijinta. To Ubangiji ta'ala ya ce kai la yakun, aka yi amfani da kalmar kai don a fito da hikimar da ta sa Ubangiji ta'ala ya ce dukiyar fai'i, kada a ce a raba wa mayaƙa, a raba wa masu rauni, don kada kuɗi ya zamana kawai yana ta yawo ne a hannun masu wadata su kadai. Wa taratan yati bi ba'is sababiyya, wani lokaci Ubangiji ya zo da ba wacce take nuna sababi, take nuna dalili, take nuna sababin faruwar wani abu, ka kaulihi ta'ala zalika bima qaddamat aydikum fa fadhuqu azab al-hariq zalika bima qaddamat aydikum, ku dandana azaba ta gobara, azaba ta kuna, saboda abinda zalika wannan abu ya faru gare ku ba haka kawai ba, a bima qaddamat, kaga wannan ba'u sababiyya ce, bima saboda da sababin abinda hannayenku suka gabatar. An ambaci hannu, ana nufin gaba ɗaya gangar jikinku ba hannun ba kawai, an ambaci, ana ambatan hannu ne saboda yawaicin aiki da mutum yake da hannu yake yi, yawan aiki aksaru galibul al-kasb ko al-amal yuzawalu bil yad, da hannu ake yin sa, sai Ubangiji yake jingina abin zuwa ga hannu. Amma ana nufin da koma mai da zuciya ne da kafa ne da tunani ne duk yana ciki. Hakanan a wasu gurare ce bima kuntum ta'malun wa tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wa nudu an tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, wannan aka kira su aka yi musu shela cewa wannan ita ce aljanna da aka gadan muku. Saboda me? Bima ai bi sababi amalikum, wani gurin ce bima kanu yaksibun kazalika nuwalli ba'dhadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun, saboda abinda suka kasance suna tsawurwuta namuna nan ayyuka, ita ba wannan ba'un din ba'u sababiyya ce. Hakanan da fadar ta zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, ce abinda duk ya same su din nan ya same su saboda sun ƙaryata ayoyinmu. Zalika haka ya faru gare su, wa in yaraw sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila ghayya yattakhidhuhu sabila, zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, in sun ga tafarkin shiriya ba sa daukan shi akan tafarki, ba sa daukan shi tafarkin da za su bi, in sun ga tafarkin bata wannan shine tafarki a gudu. Allah ce wannan ya same su lannan kazzabu bi ayatina, saboda sun karyata ayoyinmu, wa kanu anha ghafilin, sun kasance kuma masu gafala gabarinta. Wa taratan yati bil maf'uli li ajlihi zahiran aw mahdufan, wani lokaci ubangiji ya nuna wannan sababiyya din, wannan sababin, wannan sakamakon ta hanyar amfani da maf'ul li ajlihi, wato abinda malaman nawu suke kira maf'ul li ajlihi, wanda yake nuna dalilin da yasa mutum yayi aiki iri kaza, ko aka shar'anta shari'a iri kaza, ko aka sanya sakamako kaza, a fito da wani, ayi amfani da maf'ul li ajlihi da a fito da wannan hikima. Zahiran aw mahdufan, maf'ulin da aka ambace shi ko kuma aka shafe shi, zahiri kamar fadar Allah farajulun wa imra'atani illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tarzawna min ash-shuhada an tadhilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, inda Allah ta'ala yake maganar bashi da kuma sanya shaidu, ustashhidu shahidaini bir rijalikum, ku samu shaidu guda biyu ku sanya daga mazajenku, wato an samu mazaje biyu su yi shaida akan abin da kuka kulla na bashi, cewa wane yaron ci kudin wani, ya bashi bashin kudi a lokaci kaza, kuma yayi alƙawarin zai biya shi lokaci kaza. Mutane biyu su sa hannu cewa su sun shaida, fastashhidu shahidaini min rijalikum, lati fa illam yakuna rajulaini, idan ba a samu mazajen biyu ba, fa rajulun wa imra'atani, to a samu namiji daya da mata biyu, wato namiji daya mata biyu a matsayin namiji daya, mimman tarzauna min ash-shuhada, daga cikin waɗanda kuka yarda da su. Abinda ake nufi da waɗanda kuka yarda da su, waɗanda kuka san cewa adalai ne, ba za su ci amana ba, ba za su yi ƙarya ba, ba za su yi ha'inci ba, ba za su juya baya ba, su canza shaida, kun yarda da su. An tadhilla ihdahuma, an tadhilla wannan shine maf'ulun li ajlihi, Allah ta'ala yayi haka dan idan ɗayar su daga cikin matan biyu ta manta. Ad-dalal anan ana nufin an-nisyan, in ta manta da abinda aka gaya mata ko abinda ta yi shaida a kai, fatu zakira ihdahum al-ukhra, sai ɗayar ta tuna wa ɗayar. Wato Ubangiji ta'ala ya ce a samo mata guda biyu su zama a matsayin namiji ɗaya wajen ba da shaida, ba don an rena hankalin macen ba, ba don an wulaƙanta ta ba, ba don ba ta da matsayi ba, ba don ba a ɗauke ta mutum ba, a'a, dan saboda kar ta manta. Idan ta manta ɗaya, sai ta tuna mata. A nan Ubangiji ta'ala yana nuna ɗabi'ar galibin mata shine kamar yadda muka taɓa faɗa, aɗifa ta fi rinjaye a kan sama da al'aqlu, ba wai ba su da hankali, suna da hankali, amma aɗifa su ta fi rinjaye a kansu, sai za ka gani nan da nan sun fashi da kuka, sai ga duk girman mace ta girme ka, amma sai ka tana maka kuka, sai ga kai kafin kai kuka sau ɗaya a gidanka matarka ta yi sau nawa, saboda aɗifa. Yanzu nan ta ji tausayi, da inda ya kamata ta nuna tausayin rawa, sai ga matar da ta yanka kaza ana mamakin ta, har ka hazifa take yankawa, to tana da dakakkiyar zuciya, kaga Allah da ya ce a yanka a ci, ba laifi aka yi yankan ba, ba zalunci bane. Amma sai ka ga cewa ba kowace mace ce ba za ta iya yanka kaza, bare a je a ƙara sama, a je rago, bare a je a ce za a soke a bisa, kaga. To wannan ba kuma bane saboda ghalabatul atifa, atifa su tana da abin nan, kuma wannan atifa din ita ta dace da aikin da Allah ta'ala zai ya sa su, aikin tarbiya da reno. Allah ta'ala zai ya dora musu nauyin renon ƴaƴansu, ko an so uwa ita ke renon ɗa, duk kafircin al'umma dole su yadda kuma dole haka za haka ake bi da a gurin uwarsa yafi lokacin sa da komai nashi yafi yawa za ta bashi nonon maman ko baba za ta bashi ba zaman shi jikinta tare da shi yafi yawa akan namiji to saboda haka tana renan wani wanda yake me wanda ai kamata a ji tausayin sa a tausaya mata shi yasa duk wahalar da za ta sha wajen haihuwar sa da ya fadu so take ta ganshi in namiji ne ya sha uban wannan wahalar ai bai so ga dan ba dan banzan yaro haka yanzu ya wahalar da wannan din take ga yana ba yaron da wahalar da kira ya dinga zage-zage ke da yana bakakin mazanzan amma banda mace tana haihuwa so take ta ga dan yana yin kuka kokari take ta bashi wani abu ba ta kanta take ba da za ta iya bashi wani abu ma na shekarunta ya kara tsawon rai da sai ta yi ba ta bashi ba za ta yi bacci ba idan bai yi ba ka duba kai da matarka da ɗanka ɗan ƙarami a ɗaki in ya kwana yana kuka cikin ku ya fi tsarguwa wa ya fi damuwa wani ma ya gudu ya je falo ya ce gaskiya yaron nan ya dame ni kada a yi bi babu ke baki bacci ba ni ban yi bacci ba za ka keke ni zan koma falo ba zai iya jurewa ba to idan ita ma irin sace ya kake zato dan ya shiga uku ya shiga tasku to sai ya zama da ita tana da adifa adifarta tana da ƙarfi sai da ba za ta damu ba haka za ta yi ta wahala da shi har gari ya waye to duk wannan kaga ashe adifar da ubangiji ya bata sama da namiji wata falala ce a ta bangaranta saboda ta iya aikin da ubangiji ta ala dora mata na renan yaro kuma ubangiji ya tabbatar da ni'imar sa da yawa dan adam dan ba da ba a ce a hannun irin mai wannan adifar ya fado ba sai ya wahala tunda a lokacin ba ya iya kansa komai sai an masa ashe yana buƙatar wani mai tausayi wanda tausayinsa zai kai matuƙa don ya kula da shi saboda haka janibin adifa na mace yana da ƙarfi to kuma ba zai yiwu ba da janibin adifa da hankali su tafi lokaci ɗaya idan adifa tana aiki to hankali kuma zai dakata yayin da hankali kuma yake aiki to adifa za a dakatar da ita shi yasa Allah ta'ala wajen haddi wajen jefi abin nan wajen bulala ga waɗanda suka yi zina ce falata akhuzkum ra'fatun fi dinillah falata akhuzkum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku ce ba za ku yi musu bulala ba duk yadda yake langalanga in an kawo shi ya wannan laifin an tabbatar da to a masa bulala kar ku je ku ci ku tausayin sa wannan dan kerere da shi haka aka yi masa bulala ya za kaza kaza a ko a ce ai magidanci ne ga ƴaƴansa ga kaza kaza ko ana tare da ƴaƴansa yanzu a yi masa bulala muna tare da ƴaƴansa muna kaza ƴaƴansa mutanen kirki to duk ba za a yi wannan ba kada tausayi ya kama to zaka za a yi aiki da janibin a hankali to sai an aje kuma janibin tausayi guri guda ba za su haɗu lokaci guda su yi aiki tare ba to wannan yasa tunda adifarta tana da yawa to irin abubuwan da ya shafi wani rike lokaci rike lissafi rike waye zai biya wannan nawa ya bashi nawa ya yi waye ba lalle ne ta bashi muhimmanci da yawa ba saboda ka a iya zuwa a shaidar ita sai ka ji kuma gobe bayan ɗau lokaci an zo ana tambayar ta ita shaidar watakila ba ta san ba wahalar samun kuɗin ba shi wanda ya bada bashin ya san wahalar da ya sha ba zai manta ba amma ita ba ta san wannan ba to shi ne sai aka ce to don a kula da haƙƙin mai haƙƙi kada a samu sakaci to a sa mata su zama biyu an ta zilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra dan ɗaya ta ba ɗaya in ta manta ɗaya ta tayar da ɗaya ta tunawa ɗaya wa qawli an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin da kuma inda Allah ta'ala yake to an taqulu yawm al-qiyamati wa idha khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin lokacin da Allah ta'ala ya rike alkawari daga zuriyar ayan adam lokacin suna tsatsan ubansu annabi adam alaihi salam ya rike alkawari daga wajensu na tauhidi na za su kadaita shi da bauta ba za su hada shi da kowa ba ubangiji ta ce wa idza qadara rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa musu shaida akan karan kansu alastu bi rabbikum bani ne ubangijin ku ba mahalicinku qalu bala suka ce eh kai ne Allah yayi wannan an taqulu ay karahata ko karahiyata an taqulu dan gudun kada nan gaba ku ce an taqulu yawmal qiyamati dan gudun kada nan gaba anan an shafe maf'ulul li'ajlihi din zaka kaddara shi karahata kamar yadda yake a gurin basriyun a gurin kufiyus sai Allah taqulu ba wani tare da wani takdiri ba sai dai a ƙara la Allah taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ko karahata an taqulu dan gudun dan kyamar kada ranar gobe kiyama ku ce ku ba ku san haka ba da inda Allah yake cewa an taqulu inna ma unzila kitabu ala ta'ifataini min qablin wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inna ma unzila kitabu ala ta'ifataini min qablin Allah ya ce to wannan littafi ne ubangiji ya sauka muku mai albarka ku bi shi wato ku yi aiki da shi dan ku samu rahama an taqulu ay Allah ta ku karahiyata an taqulu dan gudun kada ku ce innama unzila alkitabu ala ta'ifataini min qablina an saukar mu da wasu kungiyoyi ne guda biyu littafi gabanin mu wato yahudu da nasara wa inna kunna an dirasatim la ghafilin mu kuma mun gafala gabarin wato karatuttukan da suka yi ko gabarin karanta abinda suke tare da shi wato kada larabawa su zo su ce ranar gobe kiyama ya ubangiji mu ba a saukar mana da littafin mu ba amma an saukar wa da yahudu da nasara littafin su mu kuma karatuttukan da suka yi mu ba mu san shi ba to gudun kada su samu wannan uzuri ubangiji ta Allah ya saukar musu da littafi wa za kitabul anzalallahu mubarakun ga littafi nan mun saukar da shi mai albarka fattabi'uhu don haka ku bi shi sau da kafa wattaqu ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun ubangiji yayi wannan saboda wannan kaga anan ubangiji ta Allah ya amfani da maf'ulun li'ajlihi duk da mahdhufi ne haka kaddara shi dan a fito da hikimar da ta sa ubangiji ta Allah ya saukar musu da alqur'ani wa taratan ya'ti bi fa'i sababiyya wani lokaci ubangiji ya amfani da fa'a sababiyya fa wacce ita ma tana nuna sababi tana nuna dalili kamar a cikin kissar annabi Salih da mutanansa Samudawa da kuma taguwar da Allah ta'ala ya fito musu da ita dan ta zama musu aya da sharuɗa da dokoki da ubangiji ta'ala ya kafa dangane da mu'amalar su da wannan taguwa da kuma irin yadda suka bijire suka ainihin sabawa dokar da ubangiji ta'ala ya kafa musu wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum azabun alim kada ku shafi wannan taguwa bisu'in da mummunar mu'amala kada ku cutar da ita sai wata azaba mai raɗaɗi ta same ku qala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha manzan Allah shine annabi salihu yace naqatallahi ku kiyaye taguwar Allah wa suqyaha da abin shanta da lokacin da Allah ta'ala ya ware mata nan za ta sha ruwa kuma da ranar da za ku sha naku ku kiyaye wannan fakazzabuhu sai suka ƙaryata shi fa'aqaruha sai suka soke taguwar tashi fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim ubangiji ya halaka su ya yi rugurugu da su saboda zunubinsu fasawaha kuma ya daidaita ukubar da ya musu da babba da yaro da tsoho da tsohuwa duk gaba ɗaya ubangiji ya halaka su to kaga anan fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum ay fa bisababi zalika fa'unnan sababiyya ce fadamdama ay bisababi zalika damdama alaihim rabbuhum saboda sun soke taguwar annabi salihu ubangiji ta'ala yayi rugurugu da su ya saukar musu da azaba mai tsanani da inda Allah yake cewa fa'a saura rasul rabbihim wa ja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a fa'a saura rasul rabbihim fa akhadhahum akhzatan radiya Allah ta'ala ce fir'aun ya zo da waɗanda suka gabace shi wal mu'tafikat da alƙaryoyin nan da aka kifar su ne alƙaryoyin mutanen annabi Lut Allah ya kifar da su, suka zo da kuskuren ganganci ko suka zo da aikin ganganci na saban Allah. Fa'asaw rasula rabbihim, don haka suka saba wa manzan ubangijinsu da Allah ya aiko musu. Fa'akhadhahum fa'un nan fa'u sababiyyati fa'akhadhahum ay fa bi sababi zalika akhadhahum akhdhatan rabiya, ubangiji ya kama su kamun da yake mai hauhawa, wato kamun da yake mai tsanani mai yawan gaske, da inda Allah yake cewa fakadzabuhuma fakanu min almuhlikin, kisar annabi Musa alayhi salam da dan uwansa Harun da Allah ta'ala ya aika shi zuwa ga Fir'auna da mutanansa. Thumma arsalna Musa wa akahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin wa kanu qauman 'alin faqalu anu'minu li basharayn mithlina wa qawmuhuma lana 'abidun fakadzabuhuma fakanu min al-mulakin. Ubangiji ce thumma arsalna Musa wa akahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin, sannan muka aiko da Musa da dan uwansa Haruna bi ayatina da ayoyin mu sultanin mubin da hujja da take mabayyaniya, ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanansa manya-manyan yan fadarsa, fastakbaru sai suka yi girman kai, wa kanu qauman 'ali suka zama mutane ne masu nuna isa, suka nuna girman kai ga annabi Musa alayhi salam da dan uwansa Harun. Faqalu, saboda nuna girman kansu suka ce, anu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana 'abidun, za mu yi imani ne mu gaskata wasu mutane irinmu guda biyu, annabi Musa da dan uwansa Harun, alhalin mutanansu wato kabilarsu tace banu Isra'ila ga sunan suna bauta mana wato bayinmu ne, yaya za mu yi mu yadda da manzancinsu cewa Allah ta'ala ya zaɓe su ya aiko su bayan kabilarsu da suka fito ciki tace kabilar banu Isra'ila suna nan gidajenmu suna mana bauta, a ce kuma mu ne yanzu za mu zo muna bin su? Ai, ba zai yiwu ba. Allah ce fakadzabuhuma, sai suka karyata annabi Musa da dan uwansa Harun. Fakanu fa'un nan fa'u sababiyyati fakanu min almuhlikin, saboda haka sai suka zama cikin waɗanda aka halaka. Kaga anan Allah ta'ala ya yi bayanin sababin halaka su ta hanyar amfani da fa, wa taratan ya'ti bi adatin yawa wa nazairihi da ire-iren wannan, wa taratan ya'ti bi adati lamma, a lokaci ya yi amfani da wato kalmar lamma adalla ala aljaza, wacce take nuna sakamako, ka kaulihi kamar yadda Allah ce falamma atafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in wa ja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Ubangiji ta'ala ce falamma asafuna, yayin da suka bakanta mana, yayin da suka bata mana, an taqamna minhum sai muka azabtar da su, fa aghraqnahum ajma'in muka nutsar da su cikin ruwa gaba daya. Kaga an yi amfani da falamma asaf dan a fito da dalilin da yasa Allah ta'ala ya musu wannan halakarwa ta cikin ruwa, shine sun yi abin da ya fusata ubangijinsu. Wa taratan ya'ti bi inna wa ma amilat fihi, wani lokaci ya amfani da inna da abin da inna din ta yi aiki cikinsa, kamar inda Allah ke cewa innahum kanu yusari'una fil khairati, kisar nabi Zakariya ce wa Zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ubangiji ta'ala ya ce wa zakariya iz nada rabbahu, kuma Zakariya lokacin da ya kira ubangijinsa yayi addu'a, rabbi la tazarni fardan, ya ubangiji kakka banni ni kadai sai kwaltilo ba ni da magaji, wa anta khairul warithin, alhalin kai ne fiyayyen mai bada magaza. Fastajabna lahu, sai muka ansa masa addu'arsa. Wa wahabna lahu yahya, muka yi masa kyautar yahya. Wa aslahna lahu zawja, muka gyara masa mahaifar matarsa ta zama tana haihuwa. Innahum kanu, su din wannan gidan gaba daya, Zakariya da ƴaƴansa ko da ɗansa yaya da matarsa, lalle su sun kasance yusari'una fil khairati, suna gaggawar aikin alkhairi. Wato anan ubangiji yana faɗa dalilin da yasa yayi wa Zakariya, ya ansa addu'ar Zakariya, saboda da shi da iyalansa sun kasance yusari'una fil khairat, suna gaggawa wajen aikata alkhairi. Da zarar suka ji wani abu yin sa alkhairi ne, to ba za a bar su a baya ba, suna gaba gaba wajen aikata shi. Wannan yasa muka yi musu irin wannan sakamako, kanu lana khashi'in, sun kasance masu khushu'i da kaskantar da kai gare mu. Ana Ubangiji Ta'ala ya amfani da inna wa ma amilat fihi don a fito da dalilin da yasa Ubangiji ya musu wannan kyauta. Wa qawlihi fi diddi ha'ula'i, kishiyar waɗannan, Allah ce innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Qissar annabi Nuh wa Nuhan idh nada rabbahu فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. النبي نوح ده الدعاء يلو أبنجي مكا كرب الدعاء سا مكا يرتد شي شي ده إيالان سا ده ببن أبن بكين شكي ببن بكين شكي ده داموا ده يكي شكي تقريه ساوى متانان سا ده إزجلن سو wa nasarnahu min alqawmi alladhina kazzabu biayatina, muka bashi nasara ga mutanen da suka karyata ayoyin mu. Me yasa muka yi haka? Inna muka yi musu haka, innahum kanu qauma sau'in, saboda sun kasance mutanen banza ne. Fa agharaqnahum ajma'in, sai muka nitsar da su gaba ɗayan su. Kaga anan Ubangiji ya faɗa mana me yasa ya yi musu haka, saboda sun kasance mutane ne na banza. Aka yi amfani da inna da abin da ta shiga cikinsa ta yi aiki a wajen fito da wannan. Wataratan ya'ti bi adati laula, wani lokaci Ubangiji Ta'ala ya amfani da kalmar laula, addallati ala irtibati ma qablaha bima ba'daha, wacce take nuna haduwar abin da ya gabace ta da abin da yake bayanta. Kamar inda Allah Ta'ala yake faɗa a kissar annabi Yunus alayhi salamu, inna yunusa laminal mursalin iz abaqa fil fulkil mashhun فساهم فكان من المضحضين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. وبنجي تعالى يتي للي النبي يونس ينا daga cikin manzanni, lalle Yunus yana daga cikin manzanni. Iz abaqa fil fulk al mashhun, lokacin da ya gudu ya shiga cikin wani jirgi da aka yi loading sa, jirgin ruwa wanda aka yi masa loading ila al fulk al mashhun, ya gudu zuwa ga jirgin ruwan da aka cika shi da lodi. Fasahama, anan yayi qura'a, lokacin da jirgin ruwan ya shiga tambal-tambal akan ruwa zai kife, aka ce to lalle akwai an yi overloading, dole sai an rage wanda, tunda daman yadda Allah ya ce al-fulkil mashhun ne, jirgin ya riga ya cika. Lokacin da ya je jirgin ya cika, ya dauki ya lodin da ya kamata ya dauka. Iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama, to tunda yazo ya same shi ya cika, kaga shiga to ya kara masa kuma nauyi sama da yadda ake bukata. Kaga jirgi ya fara kadawa, kaga ce to ayi qura'a dan a gano wanda yake shine wato kari ko doriya wanda za a jefa shi a ruwa dan a samu a kubuta. Dan haka sai shi ma ya jefa qura'ar tare da ma aka yi qura'a tare da shi. فكان من المضحدين, sai zama cikin wanda aka rinjaya, wato aka qura'a ta ci su, saka aka yi chali aka jefa shi faltaqamahu al-hut wa huwa mulim, daga nan sai kifi ya hade shi yana mai jefa kansa cikin zargi. Sai Allah ce falawla annahu kana min al-musaffa, falawla ba dan dai ya zama cikin masu tasbihi ba, ba dan yana cikin masu tsarkake Allah ba, lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'thun, da ya zauna cikin kifin nan har zuwa ranar kiyama, wato da kifin nan ya zama shine makabartarsa. To sai ya zama yana cikin waɗanda suka yi tasbihi, wa zannuna idh dhahaba mughadiban wa zanna an نقدر عليه ونادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده يفد wannan tasbihi la ilaha illa anta subhanaka, babu abun bauta da gaskiya sai kai ya Ubangiji tsarkiya tabbata gare ka. Inni kuntu minaz zalimin, ni ina cikin wadanda suka zalunci kansu. ubangiji ta'ala ya ansa masa ya kubutar da shi to ba dan wannan ba da ubangiji ya bar shi a ciki kaga ubangiji ya fitar da shi saboda wani dalili an fito da wannan dalilin ta hanyar amfani da laula falaula annahu kana min al-musabbihin wa taratan yati bi law wani lokaci ya amfani da law addalati ala sharti wacce take nuna sharadi da kaulihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum to walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da a ce za su yi aiki da abinda muke musu wa'azi da shi wato abinda muke umarta su da shi lakana khairan lahum da ya zama musu alkhairi wato da sun samu alkhairi bai zai hana bai zai sa su samu alkhairi shine su yi aiki da wa'azin da ake musu ashe abinda ya hana su samu wannan alkhairi shine ba su yi aiki da wa'azin da ake musu ba ubangiji ya hada samun alkhairin su da aiki da wa'azi akai amfani kuma da kalmar law wacce take nuna sharadi malaiyo bil jumla a takaice dai wannan duk misali ne ya kawo wadanda yake nuna cewa ubangiji yana hada aiki yana hada sakamako bis tare da aikin sa wato ana gina abinda yake samun mutane akan abinda suka aikata ashe kenan kaga ba a cewa addu'a ba ta da amfani Allah ta'ala ya riga ya kaddara mun zan samu shikenan zan samu bazan samu bazan samu ba a ai ubangiji ko me da kaga yayi ya sanya masa sababi addu'a tana cikin asbab din saboda haka ubangiji ya kaddara zaka samu abin in kai addu'a saboda haka in ka kin addu'a ka bar sababin sai ka rasa abin ba maganar cewa an yi zaka samu ko baka yi addu'a ba fal qur'anu min awwalihi ila akhirihi sarihun fi tartib al jazaa'i bil khair wa sharr wal ahkam al kawniyyah wal amriyyah ala al asbab bale yace al qur'ani tun daga farkon sa har karshen sa yayi bayani karara wajen ginuwar sakamako na alkhairi ko na sharri ko hukunce hukunce na rayuwar duniya ko na umarnin addini ubangiji ya gina su alal asbabi akan sababba bal tarattu bi ahkamid dunya wal akhirati ba ma wannan ba dukkanin hukunce hukuncen duniya da lahira wa masalihihima wa mafasidihima da dukkan wata maslaha ta duniya ko ta lahira ko wata mafsada barna ta duniya da ta lahira ubangiji ya gina ta ne alal asbabi wal a'mal akan sababba da ayyuka saboda haka ko me ka gani mai kyau to akwai sababin da ya haifar da shi ya zama yasa ya zama mai kyau in ka ga mara kyau akwai sababin da ya haifar da wannan saboda haka ya kamata ko menene dan adam yake gani kada ya raba shi da asbab din sa ba yadda za a yi kai maganin abu sai ka san sababin da ya haifar da abin kai maganin sababin sai ka samu canji shi yasa Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dukkan wani abin da zamu samu kanmu a ciki idan mai dadi ne to mu sani za mu ci gaba da zama cikin wannan jin dadi matukar ba mu canza ba Allah ba zai canza mana ba idan mara dadi ne to ba za mu samu ya samu canji ba zuwa ga mai dadi sai mun canza yanayin da muke ciki saboda ka dan adam ya daina dauki abin daga kansa ya daina ganin cewa shi babu ruwansa shi babu wani abin da zai yi ya sani cewa shi ma wani bangare ne idan matsala ce ya rika jin cewa shi ma juz'un ne mai mushkila shi ma wani bangare ne na matsala saboda haka a haɗu tare da shi a gyara matsalar domin a samu kyakkyawan sakamako to wannan shi muka rasa a dukkan yanayin da muke samun kanmu a ciki ba ma komawa zuwa ga asbab so muke mu ga mun mulkushe matsala tare da mun bar asbab ɗinta suna kamar mutum ne da yake da wata cuta tana jikinsa virus ɗinta yana jikinsa amma a yi ta bashi kwayoyin relief a yi ta bashi abin nan panadol ko a bashi meye ɗayan irin abin da za a sha ko aspirin ko wani abu ya yi ta samu don a bashi relief a bashi ko don ya yi bacci amma cutar tana jikinsa daga wannan abin ya ɗan daina aiki shi kenan sai ya dawo abu ya kuma hargitse mata to shi kaga sai an binciko sababi to idan ya zamana a rayuwarmu mun yarda da haka in ka je asibiti likita ba zai baka magani kawai ya ce ka je kai ta sha ba sai ya bincika ta hanyar tambayoyi ta hanyar gwaje-gwaje dan ya gano menene mushkilar menene matsalar in ya gano matsalar to wannan ya ci rabin abin da yake so ya cimma ko ma fiye da rabi dan cutar da ba a gano matsalar ta ba a gano sababin ta ba to cuta ce wacce take mai wuyar sha'ani kaje an ce likitoci ma sun gasa gane wai wacce irin cuta ce wannan amma da zarar aka gano ga matsalar to kaga an san a ina za a bada karfi inda za a tsaya ga an magani an magance matsalar to haka rayuwar take gaba daya ka dauka a rayuwar gaba daya kamar ana cikin wata hala ce maradiya hala ce ta rashin lafiya ba za a samu gyaran wannan hala ba sai an binciko asbab din an kuma kawar da su tun daga gidanka har zuwa abin nan family dinka ko danginka har zuwa unguwarka har zuwa garinka har zuwa kasarka gaba daya duk ka sani cewa ko me yake gudana to akwai asbab din nan sai an kawar da su sannan an canza su sannan a samu canji matukar suna nan to ba za a samu canji ba matukar suna nan sai dai a yi ta kokarin a ce za a binne mushkila a sa kasa ko a sa ta a karkashin carpet a daina ganin ta amma tana nan dan lokaci kadan za ta kuma bayyana Allah ta'ala ya sa mu gane sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi washabi ajma'in الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول جي سبو دلوك تيا تفي زام أنسى تندك تكين تنبوين لم كسام وانا ينا تنبياني أكن شأن زكا يكي تيوا متن ينا إيا بعد زكا يتي أجينا مسلا تيكو إسلامية دئتا idan Allah an sa mana da mu samu fita daga cikin wannan matsala Allah ta'ala ya faɗi abubuwan da za a inda za a kai zakka abubuwan da za a yi da zakka an kuma zana su su takwas su ne ake kira masarifu zakati ko masarifu sadaqa at-thamaniya su takwas ne Ubangiji kuma ya takaita abun a cikin su kadai yayi amfani da kalmar da take nuna takaita abun cikin wannan takwas ba za a fadada su ba su zama tara ko su zama goma ko su faka takwas ne iya su ne za a amfani da zakka Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil wadannan su ne takwas masarifu zakat at-thamaniya الفقراء تلكوا وعند باسد تينيو كونا قودي إرن هنو بك هنو قليا والمساكين دا مسكيني وعند سنة دا شي أما بزي إشيس وعنشي كرابا وطو إنك أكا تارا أبين دا سكي ثام أكا دوبو بك أتنسو تو بزي إيا ba zai iya biya musu bukata ba suna bukata wani taimako sune masakin al-fuqara wadannan ba su da mako al-masakin su suna da sana'a ma'aikaci ne ko dan kasuwa ne amma in ka tattara duk abin da yake samu ka dubi bukatunsa na shekara sai kaga cewa ai wannan ba zai fi rabin bukatarsa ba ko sulusai ne na bukatarsa to wannan sai a bashi zakka su da al-fuqara wal-masakin والعاملين عليها da wadanda su suke aikin karbo zakkar wanda suke aikin tara ta da lissafa ta wannan za a ba su ko mutun talaka ne ko mai kudi ne matukar an sashi wannan aiki za a ba shi anan ba a duba talaucin sa ko ya fi kowa kudi in dai an ba shi wannan aikin ya karba yana yi to yana da haƙƙi sai dan an ba shi ya ce a bawa ni bana bukata amma dai dan ya karba bai laifi ba wal muallafati qulubuhum da wadanda ake lallashin su ko dai ana lallashin su dan su shiga musulunci ana tare da su ana zaman mutunci da su suna girmama musulmi to ana kuma so a abinda zai jawo su kara fahimtar musulunci din nan ba addini bane na mugunta ba addini na kiyayya ba addini ne da yake son hada taimakawa masu bukata to ana iya ba su a cikin zakka saboda koda kana da makoci wanda ba musulmi kuma ana zaman lafiya baya cin mutuncin addinin ka baya cutar da kai don kai zakka zaka iya bashi sune muallafati qulubuhum wa fir riqab ko wadanda aka kama aka sayar da su suka zama bayi ɗan uwanku ne musulmi ku sayo su ku yanta su ko kuma an kama su an tsare su ba bisa wani dalili ba saboda abinda bai takara ya karya ba ku taimaka a sako su, shi yasa za a iya zuwa a taimaka ma ƴan fursuna waɗanda suke cikin prison, saboda wani ya ci bashi ya kasa biya kuma ba wai ganganci bane, a'a to sai a biya masa sai a sako shi, ko wannan sabani ya faru an je an daure shi an ce sai an ci shi tara, to da suna cikin wa firrita wal gharimina, ko wanda ya ci bashi ya kasa biya. Amma kula ba wai wanda shi halinsa ne ba, yau ya ci bashi ya zo ya ce ku bashi zakka je biya, da kuma da ya biya kuma zuwa ya ci bashi ya zo karɓi zakka, a'a wanda ba ɗabi'arsa bace ya ci bashi dan ya ki biya, ya ci bashi dan bukata ta sa shi ya ci bashi kuma da niyyar zai biya, amma kuma sha'anin na Ubangiji bai samu abin da yake, su kuma masu kuɗi sun sako shi a gaba, to sai a taimaka masa. wa fi sabilillah, ko za a fita jihadi dan daukar kalmar Allah, sai a karɓi sadaka, a karɓi zakka, a hada, wannan shine fi sabilillah. To wajen fi sabilillah dinan wasu suke bude kofar komai ma sai a ce fi sabilillah, to in kace komai baka kayyade shi da abinda istilahi na alqur'ani, duk inda aka ce fi sabilillah zaka samu maganar jihad ne fi sabilillah. To in ka dauke shi kawai dukkan wani aikin da za a yi dan Allah, to wannan lissafin duk bai da amfani, ka rusa lissafin gaba daya. Me yasa za a tsaya ita lissafa daya daya, kawai a ce ku bada zakka fi sabilillah, shikenan. Innama din nan da take adatul hasri ce a ka'idar Larabci, inda duk innama ta zo tana nuna an takaita wannan abun ga waɗannan kawai, to ka rushe ta gaba daya ba ta da amfani. To anan ne wasu su bude kofa, sai ce aiwa fi sabilillah, gina masallaci ma fi sabilillah ne, gina islamiyya fi sabilillah ne, solita tafe fi sabilillah ne, na'am fi sabilillah, amma musalla na alqur'ani aka ce fi sabilillah ala nufin aljihad fi sabilillah. Malamai sun yi magana akan hajji, akwai hadisin da yazo akan cewa hajji ma sabilun fi sabilillah, wasu malamai kamar Hanabila sun yi ilhaqin hajji saboda wannan hadisin. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira hajji yaqin mata, ya ce lokacin da Aisha radiyallahu anha take cewa Rasulullahi maza suna fita jihadi, mu ma ba za mu fita ba, annabi yake cewa alaihinna jihadun la qitala fi alhajj wal umrah, to annabi kira shi jihad la qitala fi, saboda haka sai ya shiga fi sabilillah. Wasu sun shigar da haji saboda waɗannan hadisan, amma in ka bude wa fi sabilillah shine dukkan wani aiki wanda kowa da kowa zai mora, da mai kuɗi da mara kuɗi, da mai wadata da, to anan ka rusa manufar da ta sa Ubangiji ya lissafa waɗannan abubuwa guda, sai ka ga abin ɗaruruwa ne ba ma iyaka, duk wani abin da za ka turo, ai duk wani aiki da mutum zai yi dan Allah ai fi sabilillah, kaga kenan babu abin da ba za ka sa zakka a ciki ba. To tun daga haka ne meye tun farko ya sa za a ce innama, har a taƙaita abin a hudu, shi ya sa ɗaukan fi sabilillah da cewa duk wani aiki na fi sabilillah, na aikin Allah ya shiga karkashin fi sabilillah, to rushe ma'anar ayin ne, wanda kuma wannan yana da girma kwarai da gaske. Saboda haka ba a bada zakka a ce a gina masallaci, talakawa aka ce ka bawa, a rage musu damuwa, a rage musu talauci, a rage musu matsatsi da suke ciki, su aka ce ka dauka ka je ka bawa, ba ka zo ka gina masallaci ba, su kuma ka bar su cikin yunwa, ka bar su cikin damuwa, ya zo sallah din ma ba zai iya nutsuwa ba, ba zai iya nutsuwa ba, gidansa ba a ɗora komai ba, yana tunanin an gama sallan nan ba gida zai koma, mai zai ce wa 'ya'yansa, ka gina masa masallaci, ka sa AC, ka yi wa ne, ka ce ka sa zakka fi sabilillah, ga wanda kuma shi Allah ya faɗa da sunansa, shi aka fara da shi, lil fuqara ka hana shi, to wannan kuskure ne, ai ba da ya sa aka yi haka dan a rage zaman damuwa da rashi da babu a cikin al'ummar musulmi. Ka zo ka gina islamiyyar nan ma sai an biya kudin school fee, talakan nan in ya ka ɗansa ba kyauta za a yi masa ba, sai fa ya biya, to ka gina makaranta da kudin da ya kamata ka bashi ya rage wannan zafin, saboda haka wannan ba daidai bane, kuskure ne. Akwai masu kudin da kullun kudadansu a nan suke tafiya, talakan da suke makotansu a unguwarsu a cikin abin da su ba sa taimaka musu da zakkansu, sun gwammace su gina masallaci, kato ana cewa masallacin alhajiwa ne, da in ya baka zakka ka cinye ba a cewa maciyin zakkar alhajiwa ne, ba za a inkiya da kai ba, amma masallaci za a inkiya da shi, duk tanda tabari ya tashi a ce a alhajiwa ne ya gina gurin nan, ai shine yayi kaza kaza, saboda haka wannan za ta sai ta sai ba da zakkacin a zo gurin sai taimaka a gyara masallaci ko a gina masallaci, sai ce to ku dakata bayan wata ɗaya ku zo, yana jiran sai ya fi da zakka, wanda wannan zakka ta zama ba tashi ba fa, amma da ita zai muku taimako, zai ku tafi kuna ta godiya ba tashi bace, da zarar lokacin zakka yayi wannan kasan da Allah ya ware ya zama ba naka ba, kai mai wadata, ya zama haƙƙi ne na talakawa, wallazina fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, haƙƙi ne ba nashi bane, kai ka je ka karbi wannan haƙƙin taimakon sa, kai ka raba shi da nauyi. To amma shi wani lokaci sai kaga wasu ba haka suke ji ba, su suke sun taimake ka, saboda haka ka zo sai ka zo ka durkusa kana godiya kamar kai sujada a gaban su, in aka aika maka baka bugo ko ya kai godiya ba, bade ba zai aika maka, kai butuli ne, bayan haƙƙin ka ne. Wani gurin ma kaga ana dukan mutane, ana musu bulala, sun zo karbar haƙƙin su amma ana dukan su. To wannan duk rashin fahimtar menene zakka. Zakka dan a samar da kyakkyawar alaka da zamantakewa da dangantaka tsakanin mai akwai da wanda ba babu shi, kamar yadda Shauki yake cewa ja'at fa wahadat az-zakatu sabilaha hatta taqal kurama'u wal bukhala'u, law anna insanan takhayyara millatan maqtara illa dinaka al-fuqara'u ansafta ahla al-faqr min ahli al-ghina fa kullu fi haqqi al-hayati sawa'u. To musulunci ya zo, zakka ta zama ta hada kowa da kowa, har ya zama da masu rowa da waɗanda suke masu kyauta sun zama kamar abu daya, yadda mai kyauta zai dauka ya bayar, sai ka ga mai rowa shi ma ya fito da kudin ya bayar, saboda zakka ta sa shi ya zama shi ma karimi. Da a ce talakawa za a ba su zabi, a ce ga addinai nan ku zabi wanda ya yi muku ku shiga, to talaka addinin musulunci za su shiga, domin shi ne zai samu musu wannan haƙƙin. Shi yasa ansafta ahli al-faqr min ahli al-ghina, kai samar da adalci da zaman lafiya tsakanin masu marasa shi da masu akwai. Fal kullu fi haqqi al-hayati sawa'u, kowa ya ji cewa yana da haƙƙi shi ma ya rayu, ya ci ya sha ya sutura, dan sa yi karatu. Saboda ka kuskure ne malamai su rika zuwa suna kwace zakka ta masu wadata dan su gina masallaci ko dan a gina masa islamiyya, wannan kuskure ne. In ya ce zai taimaka maka, ce to ba a zakka ba, in zaka taimaka ka taimaka da hurru malika, ba dukiyar da Allah ya ce a bawa talakawa ba, da ya ce ta talakawan ce lil lamu din nan lamu mulkiya ce, lamu istihqaq ce, ta zama ba taka ba tasu, to kakka dauki dukiyar su ka ce zaka bani in je in islamiyya ko in je in gina masallaci ko in je in yi labarari, a'a ka ba su kayan su ka fito da dukiyar ka wacce ba wannan ba, ka taimaka ayi wannan, wannan shine adalci, shine gaskiya, kuma shine zai sa hikimar da yasa sa aka farlanta zakka din ta bayyana. Amma dan ka gina mutane masallaci a guwa, baka taimaka musu da abinci ba, baka ba su abin da za su taimaki iyayen su ba da iyalan su, ai ba abin da kai musu, ba zai wannan hatasiya dan kaikayin da yake zuciyarsu ba za ka iya kawo musu da shi ba. To akwai wata uwa da yake addu'a, yake neman addu'a za a yi mata aiki saboda baya da lafiya, mace ce ko, to yar uwa da take neman addu'a ba ta da lafiya, an ce mata samu sauki ba za a yi mata aiki saboda haka tana neman a taya ta da addu'a, Allah ya ba ta lafiya, Allah ya ba ta lafiya, Allah ya ba ta lafiya, Allah ya sa ta samu ma sauki, ba ma sai an yi aikin ba, in kuma har Allah ya riga ya kaddara sai aikin an yi shi, to Allah ya sa a yi shi lafiya, a gama lafiya, kuma Allah ya sa shi ne sanadiyar rabuwar ta da wannan cuta, masu lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. To Allah ya raya.